Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tushe kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, noma, download da kuma niya. Haka kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa suna iya samu a duk lokacin da suke so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Mawasaware, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Jumai Ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku cewa an kashe jami'an tsaro a kasar Kenya har 8 a wani kwantan bauna da aka yi musu, sai kuma a Jamhuriyar Niger inda jihar Zindar wato da Magaran ta ciri tutar kula da yancin kananan yara. Daga nan babu ya kuma kire zai shigo da shirin sa ana dawo lafiya. Sai Sulaiman Mun Barma da zai shigo da labarun da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Niger. Daga ƙarshe mu kawo muku sakonnin da ku ma sauraro kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Majalisar Dinkin Duniya ta ce fiye da iyali 5,000 ne suka arcewa yaƙi daga ciki da kuma wajen birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Yemen. Mai magana da yawun majalisar Stephane Dujarric ya ce ana sa ran wannan adadi ya ƙaru domin ana ci gaba da yin ɗauki ba daɗi. Ya faɗa wa manema labaru cewa ƙungiyoyin agaji na jin ƙai sun tanadi kayayyakin abinci da mai da dubban kwalayen da suka kunshi kayayyakin taimakon gaggawa. Yanzu haka akwai kimanin farar hula 600,000 a Hodeida. A makon jiya, sojoji ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia suka ƙaddamar da hare-haren makamai masu linzami da jiragen saman yaƙi da kuma ta ƙasa a kan ‘yan tawayen Houthi a wani yunƙurin fatattaka su daga Hodeida da suka mamaye shekaru 2 da suka shige. Amurka da ƙasar Turkiya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin Man na ƙasar Siriya. Jiya Litinin, ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta tabbatar wa muryar Amurka wannan mataki. Mai magana da yawun Pentagon Eric Patton ya faɗa wa muryar Amurka jiya Litinin cewa sojojin Amurka suna sintiri a ɓangare ɗaya, yayin da sojojin Turkiya kuma ke sintiri a ɗaya ɓangaren. Tun da farko, rundunar mayakan Turkiya ta tabbatar da wannan aikin sintiri na haɗin gwiwa a shafinta na Twitter. A farkon wannan watan, Amurka da Turkiyya suka yi na'am da taswirar magance rikicin da aka yi watanni ana yi a kan birnin. Ƙasashen biyu sun samu saɓanin ra'ayi a kan goyon bayan da Amurka ke bai wa ƙungiyar 'yan yaƙin sa kan Kurdawa ta YPG, 'yan yaƙin sa kan da Turkiyya ta ɗauka a zaman 'yan ta'adda. Waɗannan labarai suna zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba za ta zama sansanin bakin haure ba, kuma ba za ta zama inda za a aje 'yan gudun hijira ba. Shugaban ya wannan furucin ne a fadarsa ta White House a yayin da ake ta nuna ɓacin rai dangane da matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na raba yara da iyayensu a kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico. Wannan matakin ma ya sa matan tsaffin shugabannin Amurka guda uku suka yi Allah wadai da wannan manufa ta shugaba Trump, waɗanda suka shiga Amurka ɗin ta barauniyar hanya, wato waɗanda yaran da aka raba iyayensu, iyayen nasu da suka shigo Amurka ta barauniyar hanya. A ranar Lahadi, jaridar Washington Post ta buga labarin cewa matar tsohon shugaban Amurka George Bush, Laura, ta bayyana manufar a zaman na rashin tausayi da kuma bai dace ba. Haka ita ma Michelle, matar tsohon shugaba Barack Obama, ta mai da martani a kan wannan mataki ko manufa. Ita ma matar tsohon shugaban Amurka, ya takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, ta faɗa a jiya Litinin cewa al'amarin a kan iyakar Amurka da Mexico da ke kudancin ƙasar rikicin jin ƙai ne, kuma abin da ke faruwa ga iyalin yana da ban tsoro. Hatta matar shugaba Trump ɗin, wato Melania, ita ma ba ta goyi bayan wannan manufa ta mijinta ba. Ta gabatar da sanarwa ba sabon ba ta mai magana da yawunta a ranar Lahadi a kan wannan batu. Melania Trump ta ce ta tsani daga an raba yara da kuma iyayensu. Wani sabon rahoto da wata kungiya da ke kididdigar waɗanda suka mallaki makamai da cibiyar ta ke birnin Geneva ya gano cewa farar hula a nan Amurka sun mallaki bindiga fiye da kowace ƙasa, domin kusan kashi 40 daga cikin 100 na bindiga da aka kiyasta sun kai miliyan 857 suna hannun farar hula. Rahoton da aka gabatar jiya Litinin ya ce Amerikawa sun mallaki bindiga miliyan 393 fiye da dukkan ƙasashe 25 da mutane suka fi yawan mallakar bindiga, idan aka kwatanta da ƙasashen India da China waɗanda kowacensu take da kimanin mutane biliyan 1 da miliyan 3, to amma su ne suka zo na biyu da kuma na uku akan yawar farar hula da suka mallaki bindiga miliyan 70 da kuma kusan miliyan 50. Batun ƙayyade mallakar bindiga batu ne da ake ta muhawara a kansa a siyasance a nan Amurka, bayan da aka ta samun mutane suna harbe-harben fada kan mai uwa da wabi a makarantu da kuma wuraren da mutane ke taruwa. Gwamnatin Trump ta ce za ta inganta matakan tsaro a makarantu, to amma bata buƙaci a zartar da wata sabuwar doka akan ikon mallakar bindiga a nan Amurka ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Mu faro rahoton daga ƙasar Nijar, inda aka bayyana mutanen da magaran a matsayin waɗanda suka kula da 'yancin yara. Na tamar a fara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wata ƙididdiga da aka gudanar, jihar da magaran ce ta yi fice wajen kula da haƙƙin yara. Madam Rabi Sumana ita ce darakta ta hukumar da ke kula da kariyar yara. Ta fara da miƙa godiyarta ga iyayen yara, inda ta ce su ma sun taimaka wajen samun wannan matsayi.
Al'umman da magaran ina yi musu godiya, sun kama mai yara, sun kaɗa hai mai yaransu. Yana gwadi kamar dai lalle suna tare da mu, kuma suna jin cishin yaransu. Muna gode musu, alhamdulillah.
Kowaɗanne abubuwa ne suka yi har da magaran ɗin ta samu wannan matsayi game da haƙƙin yara, sai Rabi Sumana ta ƙara da cewa.
Da an kai klasman nan yame da magara mu ne muka zo na biyu, kamar dai in an kawo mu kukan yara mu ba mu kwance da kaya, nan da nan ne muna doki abu a hannunmu, mu tai in abu na kursuti ne sai mu kursuti, in kuma mu sa ido kuma muna kare ma yara. Yanzu in kin duba janvier dai zuwa premier trimester dai, da na yi misali ma, kamar dai yaro 52 muka kama musu. Akwai wasu yara ina shi wajen 24 da wannan bisa fade ne. Akwai wasu yara da armen dole ne, armen gaugawa da ake mu yara, wannan kuma mummun uwayen wayen kai sun gane sun hasa wannan armen. Akwai wasu yara maltreters ake musu, ko ina ne ma muna huta saboda mu huda mu yara hakinsu.
Daga ɗaya waje, gwamnan jihar da magaran Malam Isa Musa ya nuna gamsuwar shi game da wannan matsayi da na magaran ta samu kan haƙƙin yara, inda ya kira ga iyayen yara da su kula. Yaro arziki ne da ya kamata a tattala.
Yaro su ne mayan gobe, kuma a tuna maya yaro arziki ne wani ta kamata zamanto an tanada. Yaro abin ta kamashi a bashi horo na gari, a bashi shi da ci da sha, mishi tarbiya da lahiyar jiki. Mu kiyaye musu da abinci shi ne yau muke kare kiran uwayen yara. Ba ka je ka haife yara ba ka zubda su a titi, a'a, ya zamanto waɗannan abin wanda Allah ya lance ka su kai gare su kai su. To amma kashi yau ba haka muke gani ba, don haka muke kare yara, iyaye su kula da yara, in ka kula da yara za su kula da kai wata rana. Waɗannan yaran abin alfahari ne gare mu.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar, Zahar Damagaran ba zandarwa kamar yadda ne tuntuɓe harshe da farko, kafin mu ci gaba kuma a shakata da wannan.
Mubiya ta Kano mun shige Naija, sun ɗau mulkin kai ba wani ja. Inja don sun kawo hijja, hamani aboki afuwaja. Daga nan muzi ya rice a fabolta, su ma can dusun yayanta. Musa a yau sun sabunta, more zumai sun sa da zumunta. Ya mai gwada ba shiga labaita, a waga dugu jirgi za mu shiga. Mu ce fadar Abijan maga, ga fofi yabanya yana yanga don ko baya da abin sarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hawo mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bi darjali ga maddibake ta yana amali wani kyaicha mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru suma ya ne ahararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihsani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ku sai santa afirka musabsab ko mu ga mulkin nan na da biddaku a kasar sadakansa suke iko ba kajin ga wani yayi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai barzabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi mu ketara kogi sai belji na duba kasa da yawan jeji sun dau yanci kowa yaji tuni kwango suke yin karaji ba sa kaunar mulkin belji Allah 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 hada kan mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun dau mulkin kan mu kuma tashi mu ne mai abin kan mu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu dan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun karba wasu sun jajja da marar karba karban yanci ba wasa ba an ya salan ba mai ceda mu bayi ne hudu barbanda mu yantattu ne yau tunda mun kai matsayi yau an shaida mai kwazo ne matuka banda tanganyi kama sun san yanci da suka yi kwazo ba sa barci ba sa kaunar mai lalaci nyarere yace karumi sakaci mutalau ta kasar mu da jahilci a Somalia banga da bayi ba da faranshi har Birtaniya ba wayayu ne tun bayau ba ba a fi su sani da bajinta ba yayae ne ba bayi ba yau na ga Uganda tana murna kwazan su da himma ya nuna yaya ne yau sun amfana Milton yau kowa na murna daga kikiu har ma kukuwana sannan jama'ar Rhodesia federation ne Birtaniya yaya ne yau babu hamayya basu yarda su tsaya baya yau zamanin gana hurriya sibirin Madagascar
jami'an tsaro takwas ne na kasar Kenya kungiyar nan ta Al-Shabab ta kashi a wani harin da su kai musu a ranar Lahadi a gabas maso gabashin gundumar Wajir dama dai wannan wuri ya jima da zamewa wurin da 'yan ta'adda ke yawan kai hari zuwa tsallaken bakin iyakar kasar Somalia ga abin da rahoton Raul Ombo ke cewa wannan na fasara kuma zan gabatar wannan lamarin dai ya faru ne da misalin karfe 2:30 na rana a kasar a ranar Lahadin nan da ta gabata wannan harin ya rutsa da waɗannan jami'an tsaro ne lokacin da suke sintiri a kusa da garin Bujigaras mahukuntan kasar ta Kenya suka ce waɗannan bayan Allah sun takawa wasu babamai ne da aka binne wanda nan take babamman suka tashi Kano kuma sai yan kungiyar ta Al-Shabab da yake sun yi kwantan bauna a wannan wurin sai kuma suka bude wa sojojin wuta wannan ne ya sanadiyar mutuwar mutane 8 daga cikin su Isa Ahmed Abdi dan majalisar dokokin karamar hukumar Wajir ne ga kuma abin da yake cewa
They started shooting at them and then they killed all of them only to leave
yace nan take suka fara harbin su kuma suka kashe gaba ɗayan su sai mutum guda ne kawai suka bari a raye a wannan lokacin shi ma muna kan hanyar mu ta zuwa asibitin garin Wajir sai ta Allah ta kasance
mahukunta suka ce jim kadan da kai wannan harin sai yan ta'addan suka arce zuwa kusa da bakin iyakar kasar Somalia Ahmed yace karamar hukumar ta bayyana takaicinta ga bisa aukon wannan lamari yace babban abin takaicin ma shine duk da yake an aike wa jami'an tsaro da wannan labarin amma ba wani abu da biyo baya
It could have been prevented because the public have actually given a first-hand information.
Ba mamaki da an iya kare aukuwar wannan bala'i. Domin ko jama'an gari sun bai wa jami'an tsaro bayanan da suke bukata kan cewa waɗannan 'yan ta'adda suna wannan wuri da suka aikata wannan ta'asar. Su ma da kansu sun fada cewa za su aiwatar da wani abin da jama'a za su yi da na sani a kai. amma an ki a ɗauki kowane mataki a kan lokaci.
Arewa maso gabashin ƙasar Kenya dai ya daɗe da zamewa wani tungan waɗannan 'yan ƙungiyar ta Al-Shabaab, inda suke aikata wannan mummunan aiki nasu domin koko a cikin watan Disambar shekarar 2014 ƙungiyar ta kashe mutane 38 a wurin da ake aikin fashin duwatsu da ke Mandera. Sai kuma a cikin watan Afrilu na shekarar 2015 waɗannan maharan suka tsunduma cikin jami'ar Garissa, inda suka kashe ɗalibai har 148 kana suka jima wasu guda 100 rauni. Wannan harin na ranar Lahadi dai shine irinsa na biyu a cikin wannan shekarar, domin ko a cikin watan Fabrairu ma sun kashe mutane uku a makarantar primary da ke ƙarsa. Al-Shabaab dai tana kaiwa Kenya hari ne a matsayin ramuwar gayya na sa hannun da ƙasar ta yi tare da ƙungiyar tarayyar Afirka na marawa gwamnatin ƙasar Somalia baya.
Kuma hawo mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali, yanzu sun tashi bidar jali ga madiba ke ta yana amali.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16, ga kuma shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Har yau wannan shirin na ci gaba da yaje zango a jamhuriyar Niger, inda a yau zamu tattauna da Laftana Abubakar Salih Dan Bahago, babban jami'in sashen kaiko mun motoci na ma'aikatar kwana-kwana a jamhuriyar Niger, inda ya bayyana takaicinsa akan abubuwan da suke haddasa hatsari a kasar wanda za iya hanawa, tare da bada wasu alƙaluma na hatsarin mota tsakanin watanni ukun farkon wannan shekarar 2018. Yayi wakilin Muslim Mumini Barma ƙarin bayani yana mai cewar:
lalle gaskiya ne, shekarun bayan ga accident da circulation suna ga yawa cikin garin Yamai. Shi kuma wannan accident an iya dokan fanni mai fanni na harko dai shine buskan Nora Speed Code de la Route. Mutane ba su bin kaidodin tuki, don tanke ba bin kaidodin tuki dole ne a samu accident da circulation, paske ko ne bai san wani ne adda priority ba, wani abbaida
wa da gaskiya.
Don bayan wannan akwai na biyu, excess de vitesse. Mutane na da ganganci, ko kana da priority in ya zama to kana shiga, in ka zo wurin round point ko kana da priority ya kamata kana ragewa kakin ka wuce. Na troisième shine waɗanda ke ɗaukan mota ba su da permis. Generalement mutanen mu suna gamuwa da waɗannan irin ka.
To akwai waɗanda ke tuki ba su da lasisi,
kaman yara waɗanda ba su da lasisi, sai kai suke shekarunsu bai isa ba su yi permis, kuma suna ɗaukan motocin ubannansu. Donc généralement waɗannan in sun samu hatsari sai kai suke ba mu ISK su sun hidan mota sun tsere, paske sun san da sun yi lahi babba. Waɗannan point uku wannan su ne manyan muharin yawan accident. Kuma bayan shi zan iya ƙarawa da cewa Yamai ka da gani Yamai tana ƙara girma. Donc du coup circulation yana yawa, akwai influx massif, akwai cunkoso ƙwarai, motuna motoci suna ƙaruwa. Donc wannan kuma yana iya zama cikin duka muharrukan na accident. Akwai waɗanda in suna cikin mota sun samu appel ole da su yi su maida gehe su tsaya su ɗauki telefon cikin urgence, komi urgence ɗinka. In ka samu appel gome ka tsaya ka ɗauki telefon yakin kai magana ka ƙare kai kwanci ne. To akwai waɗanda ba su yi haka nan, sun hido sun suna tuki suna waya. Bayan shi kuma ya masu shan giya generalman in ka sha giya baka da hankalin kanka. Mai wasu ko sun sha giya suna cewa su yi conduire, kuma paske cikin accident muna registering waɗannan ka, kuma sai ka iske wanda ya accident in chauffeur inda ake tuki cikin giya yake. Awai mai tuki hankalin shi ya kamata a ce yana nan 100%, yana controlling abinda natsuwa, abinda aga bagare shi, abinda a gehe gare shi da baya, duka komi mai tuki il faut ke zamanto yana cikin hankalin shi 100%, purke yayi aiki. In ya zamanto mai tuki bai da hankalin kan shi, kenan dole ne yayi banna.
To da yake an lura abun yana ƙara yawaita kusan a kowace shekara, alamu na nunin ana fuskantar yawaitar hatsarin ababen hawa. Ya za a iya kwatanta alƙaluma na hatsarin da ake fuskanta a kowace shekara?
To lalle buskan alƙaluman accident na iya baka dan kwatance da ke ke gwadin da lalle accident suna karuwa. In na dauko 2016 kaga cikin garin ya mai kadai mun samu accident 3,780 kuma inda aka tai an samu accident pompier sun tahi akwai rauni akwai wanda ya samu rauni ko kuma wanda ya mace tunda su suna zuwa ne don su yi agajin wanda ya jimu saura kuma police su yi jere na costa don cikin wannan accident 3,780 an samu waɗanda suka samu rauni 4,740 bayan shi kuma an samu mutuwa 117 to kaga daga nan ya hanzo 2017 kara 2017 accident circulation 4,115 kaga ya karu ko nan kuma wurin rauni 5,638 nan ma ya karu da mutuwa su ma sun karu nan ga faske nan muna da 148 waɗanda suka rasu cikin 2017 can 117 muke da 2016 yanzu muna da 148
ya abin yake a watannin farko na wannan shekara ta 2018
lalle ko cikin wannan shekara da muke watannin farko janvier zakwa har mars muna da done statistic kwatancin kaga nan muna da accident 1,111 cikin wata uku da kuma waɗanda suka samu rauni wajen 1,938 don tun yanzu muna da mutuwa wajen 60 cikin wata uku kaga kenan ya kamata vraiment mutane su kula su zanka respecte wannan kaidori na tuki.
A nan ne kuma za mu dasa aya mu gode wa bakon namu Laftana Abubakar Sale Dan Bahago babban jami'i a sashin kai komon motoci na ma'aikatar kwana-kwana a jamhuriyar Niger da ma wakilin namu Sulaiman Munna Barma a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake muku sallama. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To ga Sulaiman Munna Barman dan bai je da nisa ba domin ko zai ba mu labarin da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Niger din.
Za mu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa hukumomin Algeria sun tuso kiyar yanci rani 323 zuwa Agadez waɗanda mahukuntan Niger suka ɗauki ɗawainiyar mayar da su garuruwansu na asali akasarinsu mutanen gundumar Kance ne ta yankin Zander. Jaridar ta ce bincike ya yi nuni kusan dukkan yanci ranin da aka saba korowa daga Libya da Algeria ne ke sake komawa waɗannan ƙasashe ana kuma sake tuso kiyarsu zuwa gida. Jaridar Lanketer ta bayyana cewa wata kotu a ƙasar Faransa ta ƙaddamar da bincike domin gano gaskiyar abin da ya faru a lokacin da hukumomin Benin da na Niger suka baiwa kamfanin Bolloré kwangilar shimfiɗa layin dogo tsakanin ƙasashen biyu. A cewar jaridar a watan Mayun da ya gabata alƙalin kotun Nanter ya saurari wani mai bakin faɗa a ci gaba da neman haske game da cin hancin da ake zargin Bolloré ya ba mahukuntan Niger da Benin kwatankwacin yadda abin ya faru a tsakaninsa da hukumomin Togo da Guinea lokacin da suka bashi kwangilar hada-hada a tashoshin jiragen ruwan Lomé da Conakry. Jaridar Le Courrier yana cewa matsalar hanyoyin zirga-zirga ta fara tsananta a karkara a sakamakon rikon sakainar kashin da gwamnatin Niger ke yi wa wannan fanni inda aka shafa shekaru da dama ba tare da aiwatar da gyare-gyaren da shudaddiyar gwamnatin Tanja Muhammadu ta saba yi wa hanyoyin karkara ba. Jaridar La Nation ta maida hankali akan wani yunkurin da gwamnatin Niger ta sa gaba da haɗin kan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sha'anin cimaka wato PAM bayan da ɓangarorin biyu suka shirya taro a makon jiya a nan Yamai domin duba akan inda aka kwana game da ƙudurin da aka sa gaba don kawar da matsalar yunwa daga doron ƙasa kafin nan da shekarar 2030. Jaridar Le Républicain ta bayyana cewa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta nafiyar Afirka ASADO ta gargaɗi shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Joseph Kabila ya yi koyi da shugaban ƙasar Niger domin janye ƙudurinsa na neman wa'adin mulki na uku da nufin kaucewa ɓarkewar rikicin da ke da nasaba da magudin zaɓe. To amma jaridar Lebanon cewa take Isu Muhammadu ma dole ce ta sa ya yi watsi da irin wannan ƙuduri saboda shi da kansa ya san cewa da muguwar rawa ƙwamaƙin tashi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum murya America, ni sunana na Umar Hassan Tanfi, Katsina, Najeriya ga Kwaro. To ne ga dani Najeriya ina muka da sai ga gwamnatin Zamfara ya ci ya aje shugabancin aure aje shi kuma sarkin Zamfaran anka ya kai ga zuciyar shi ran shi ya dace ya ci za su kai tsara na bisa dinkin duniya saboda Najeriya gwamnatin Najeriya ta kasa kare su ce ga kawai Najeriya ina muka da sai da Allah zai sauke.
Assalamu alaikum dare Hausa dare mai albarka mai magana a baban gidan banki Sakakuri a doron Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama in yi ma musulmin Najeriya da na Nijar da na duniya barka da sallah. Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka, sunana Adamu Abdu Dingel Najeriya, ina kira Adamu Fitar Gida local government cikin garin Daniel. Ko ina so in nuna farin ciki na game da al'umman mai sallah da suka yi gabaki ɗaya. Allah ya sa karɓa ɗaya kuma Allah nuna mana shekara mai zuwa. Ina kira al'umma su cika bada yadda suke ibadu kar su karaya su tsara yawai ta ibadun da suke kamar lokacin da suke cikin fatan azumi.
Assalamu alaikum sayan Hausa na muryar Amurka, mai magana Yusuf Muhammad Gazarawa da karamin hukumar Gazarawa jihar Jigawa a Najeriya. Sayan Hausa na muryar Amurka, don Allah ku gane wannan damar in miƙa saƙon sai muna barka da sallah ga 'yan uwan musulmin duniya da fatan an yi sallar lafiya kuma da fatan dukkan ibadun da muka yi kafa duniya. Amin.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karin a takaice.
Wata kafar yaɗa labaran yanar gizo mai suna Propublica jiya Litinin ta saki sautin yaran da aka raba da iyayensu suna kuka suna roƙon a maida su gun iyayensu. Al'amarin ya ƙara ƙaimin caccakar manufar shugaba Donald Trump da ya ce Amurka ba za ta zama inda za a sansanin bakin haure ko kuma inda za a aje 'yan gudun hijira ba. Hatta tsafin wato matan tsafin shugabannin Amurka guda uku sun caccaki wannan manufa ta shugaba Donald Trump. Ita kanta matanta ta ce ta tsani ta ga an raba yara da iyayensu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da iyali 5,000 ne suka arce wa yaƙi daga ciki da wajen birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Yemen. Mai magana da yawun majalisar Stephane Dujarric ya ce ana sa ran wannan adadin ya ƙaru domin ana ci gaba da yin ɗauki ba daɗi. Amurka da ƙasar Turkiya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin Man na ƙasar Siriya. Jiya Litinin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta tabbatar wa muryar Amurka wannan mataki. Mai magana da yawun Pentagon Eric Patton ya faɗa wa muryar Amurka jiya Litinin cewa sojojin Amurka suna sintiri a ɓangare ɗaya yayin da kuma sojojin Turkiya suke sintiri a ɗaya ɓangaren. Wani bincike ko kuma wani rahoto da wata ƙungiya mai zaman kanta ta gabatar ya nuna cewa farar hula a nan Amurka sun mallaki bindiga fiye da kowace ƙasa, domin kusan kashi 40 daga cikin 100 na bindiga da aka kiyasa sun kai miliyan 857 suna hannun farar hula.
To madalla, da wannan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki ku har da shirin noma tushen arziki. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Jummai Ali da taimaka mu gabatar da shirin, sai Cubahiru Jiudu ne da ya ba da umarni da injiniyan mu David Magnet. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa ku ne lafiya, mu kuma kwana lafiya.